بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيغ وتر رمضان هجر منذ صلى الله عليه وسلم دبو دايا دا تريه دو دا أربعين وان دا ياي دي دي دا بقوة يغ وتر بي شكرا تا دبو بيو دا قوم شا ترى muna cikin tafsiri na suratul hijr yau zamu tashi aya ta 16
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
نعم تكافو مفارا وننفسرا نوانا آية غاوستن بيوي واندا ياكا ماتا عشي جيه قبال ايمان امسا سو اما لوكا تيه هالنسا تنبايا انا شيني assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam Allah ya ƙara taimakon malam amin menene hukuncin taqlidi a shari'ance yaya ya kamata musulmi ya kasance game da shari'a to wannan tambaya ina ganin mun dade muna amsa shi sai dai babu laifi a cigaba da maimaita shi saboda muhimmancin sa abinda yasa ya zamanto babu laifi a cigaba da maimaita shi saboda masu taqalidin har yanzu karuwa ma suke yi kaga sai ya zamanto wajibi wato malamai su zage damtse wajen yin bayani ga mutane menene taqalidi sannan kuma da hadarin shi taqalidi din to a takaice in an ce taqalidi a mahanga na shari'a shine yin aiki da maganar mutumin da maganar shi ba hujja bane in kai aiki da maganar mutumin da maganar shi ba hujja bane kai taqlidi an gane yayi kenan karkashin wannan da za kai aiki da maganar malaminka kuma malamin nan ba ya kawo hujja bane a cikin alqur'ani ko cikin hadisi ko cikin ijma'i ko cikin qiyasi ya zama a cikin nan gaba daya kawai malamin ya kawo hujja ne irin nashi amma bai yi daidai da ainihin littafin Allah ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i ko qiyasi ba to idan kai koyi da malami akan wannan sai a ce kai taqlidi da shi ko kuma idan ya zamanto akwai nassi na alqur'ani da kuma nassi na hadisi sai malami yayi qiyasi ya bar ainihin nassin qur'ani da hadisi sai ka bi shi to za a ce kayi taqlidi kayi makauniyar biyayya ga wannan malami din almuhim dai in an ce taqlidi shine ka amshi maganar mutum wanda maganar shi ba hujja bane shin wane ne maganar shi hujja shin maganar ainihin manyan malamai hujja ne maganar Allah hujja ne maganar manzon Allah ba saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wa lir rasul idza da'akum lima yuhyikum ashe maganan Allah maganan manzo sallallahu alaihi wa sallam hujja ne saboda haka idan mutum ya bi maganan Allah ya bi maganan manzo to wannan ba a cewa yayi makauniyar biyayya amma idan ka bi ra'ayin malaminka ya zama ra'ayin malamin nan yayi karo da littafin Allah da sunna yayi karo da ijma'i ko yayi karo da qiyasi aka nuna maka kaki janyewa sai a ce kai mai sai a ce kai taqlidi an gane ko to mutane da yawa basu iya ba san iya gane menene dalili meye ba dalili ba wani in aka ce mai kala shafi'i rahimahullah to shi ya dauka wannan maganar kala shafi'i ya zama hujja ko kala malik rahimahullah imamu malik Allah ta'ala baya masa wahayi wanda maganar sa ke zama hujja shine maganar wanda Allah ke ma wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha saboda haka Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad bin Hanbal ko wanne daga cikin waɗannan manya-manyan malamai Allah ya musu rahama idan suka faɗi magana to maganar su baya zama hujja sai in yayi daidai da Al-Qur'ani ko yayi daidai da sunna ko yayi daidai da ijma'i ko yayi daidai da qiyasi ingantacce sannan kuma idan suka yi qiyasi sai qiyasin yayi karo da kitabu wa sunna shi ma maganar su baya zama hujja saboda haka da zaran ka ce wa mutum qala Allahu qala rasuluhu shi kuma sai ya ce ma qala malik ko ya ce ma qala shafi'i ko ya ce qala ahmad ko qala kaza to wannan mutumin yayi makauniyar biyayya wa bi hadha al-itibar wannan mutumin ya fada cikin bid'a duk mutumin da aka ce yayi makauniyar biyayya to kamar ana so a ce ma ne ya fada cikin bid'a dan Allah cewa yayi idan muna jayayya ina yake mu koma yace fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo kaga Allah da yace in kuna cikin jayayya kan wani abu ku mayar zuwa ga Abu Hanifa ko ku mayar zuwa ga Malik ko ku mayar zuwa ga Shafi'i ko ku mayar zuwa ga Ahmad ko ku mayar zuwa ga Ibn Taymiyyah ko ku mayar zuwa ga Nasiruddin Albani ko ku mayar zuwa ga Ibn Baz ko kuma yar zuwa ga Sheikh Rabi ko a'la wa'annan gabaki ɗaya maganar su ba hujja bane maganar su za zama hujja ne idan har ka hada shi da kitabu wa sunna ya zama daidai amma idan yayi hannun riga da kitabu wa sunna kai tsaye ana wurgar da shi ne ina fatan gane to da yawa a wannan zamanin ana samun wasu ƴan uwa suna da awan sunna kuma suna kishin sunna din amma abin takeici ba sa iya gane menene hujja menene ba hujja ba sai su dauko maganar mutumin da shi da kansa ya ce zai iya dacewa zai iya kuskure sai su dauko maganar shi su fifita shi akan maganar wanda baya kuskure ka fifita maganar mai kuskure akan maganar wanda baya kuskure shin a cikin wannan babu wauta akwai wauta ainihin imamu na Malik rahimahullah yana cewa innama ana bashar ukbi wa usi yace kawai ni mutum ne ina yin kuskure kuma ina dacewa fanzuru fi ra'ayi ku duba cikin ra'ayina fa ma wafaqa alkitaba wa sunna fa khudhuhu a cikin ra'ayina duk abin da ya dace da qur'ani da sunna ku yirko da shi wa kullu ma lam yuwafiq fatruku duk abin da bai dace ba ku yi watsi da shi wai ku wannan imamu na Malik bin Anas Imam Dar al-Hijra Amir al-Mu'minin fil Hadith rahimahullah ya gaya mana ya bamu ilimi cewa idan ya faɗi magana ba dukkan maganar shi ne hujja ba da zaran ya faɗi magana zamu auna shi da ma'auni na shari'a shine ainihin al-kitabu wa sunna in ya dace ayi riko da shi in bai dace ba a bari to amma yanzu an samu mutanen da ke cewa qala Malik ya fa hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam ko qala Shafi ya fa hadisi ingantacce na manzon Allah to wannan shine abin da ya kamata daliban sunna a yawaita wa'azi akan shi a nuna wa mutane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a duniya babu wani wanda maganar shi za ta kittawa maganar manzon Allah a saurare shi a duniya babu shi an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine a takaice in an ce taqlidi shine ka zo ka rike maganar wani mutum wanda ba annabi bane shi ka fifita maganar akan maganar annabi to wannan kayi makauniyar biyayya idan mutum yayi makauniyar biyayya ko da yana kiran kanshi ahlus sunna zance na gaskiya ya fada cikin bid'a Allah ta'ala shi kiyaye sannan na biyu wani yana cewa assalamu alaikum malam yaya ya kamata musulmi ya kasance tsakanin shi da shugabanni to ina ganin wannan mun amsa shi jiya ko sai dai kawai mun amsa shi da wani salo ne amma shi wannan yana magana yaya ya kamata mu yi mu'amala da shugabanni farko abin da ya kamata mu yi ga shugabanni shine mu yi musu biyayya matukar umurnin su bai saba ma kitabu da sunna ba idan umurnin su ya saba wa kitabu da sunna za mu saba musu a wannan wajen amma za mu bi su a inda umurnin su ya dace da kitabu da sunna iyakacin wurin da ya saba din nan za mu ja layi inda bai saba ba za mu bi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa inna mata'a fil ma'ruf kawai biyayya ana yin shi ne cikin abin da ya dace da shari'a idan abu ya saba wa shari'a ba a yi biyayya kan shi saboda haka shugabannin mu za mu yi musu biyayya in dai ba su kawo abin da ya karo da kitabu da sunna ba sannan na biyu shugabannin mu idan suka yi kuskure ya zama wajibi a gare mu mu gyara wannan kuskure ta hanyar yin nasiha a gare su in ma gaba da gaba ko mu rubuta wasi'a mu aika zuwa gare su ko abin da ya kama da wannan amma ba tare da cin mutuncin su ba ko ba tare da mu hau kan munbari muna kama sunayen su muna zagin su ko abin da ya kama da wannan wannan yayi karo da manhaji na salafus salih magabatan mu idan shugabanni suka yi kuskure suna yi musu gyara ne cikin hikima kuma suna yi musu gyara ne su da su ba tare da sun bayyana da aibin a gaban mutane ba misali sannan kuma da yin addu'a ga shugabannin mu ringa yin addu'a Allah ya shirye shugabannin mu mu ringa yin addu'a Allah ya ba su daman yin adalci a gare mu idan mun yi addu'a amfanin zai koma mafi yawan amfanin zai koma kan mu ne ba wai kan shugabannin ba idan kai addu'a Allah ya sa direban da ka shiga motarsa ya kai lafiya wa kai wa addu'a kace ya Allah wannan mota da muka shiga ya Allah ka ba direban nan dama ya tuka mu lafiya har mu kai inda zamu shi sai wani ya ce Allah ya tsire mu direban to wannan shine kyakkyawan misali mutum ya ce Allah ya tsire mu shugaban kasa ko Allah ya tsire mu gwamna saboda steering shi shugaban kasa steering na ainihin na al'umma yana hannun shi idan ka tsire mai sai ya tuka kai ya yi rafi da kai ka je ka hallaka amma idan kai addu'a ga shugaba Allah ya amshi wannan addu'a zai zama to alkhairi mai yawa ga al'umma shine kamar asarin da na kawo na Fudail bin Iyad shekarun jiya ko jiya law kana li da'awa mustajaba ma sayyartuha illa ala sultan da a ce ina da addu'a wacce Allah zai amsa da ba zan sanya wannan addu'a ga kowa ba sai ga shugaba kawai aka ce saboda me saboda idan nayi addu'a ga kaina kawai zai amfane ne ni kadai amma idan nayi addu'a ga shugabanni zai amfane ni ya amfani shugaban kuma ya amfani al'umma gaba daya sai ya zamanto shi in yayi addu'a ga kanshi ya zamanto naf'un qasir in yayi addu'a ga shugaba ya zama naf'un muta'addin da naf'un qasir da naf'un muta'addin wannan shi naf'un qasir shine amfani wanda ya sakaita ga kai kanka shi kuma naf'ul muta'addin shine amfanin da kai zaka amfana sannan sauran al'umma su amfana misali yanzu ana buƙatar wato filin ka kana da wani fili ana so a yi titi a wannan hanya kake da Allah ka bada filin ka za a baka kuɗin ka ana so a gina titi ne a wajen sai kace sam ba za ka bayar ba in har an karɓa ma an zalunce ka shin an zalunce ka titi ne wanda ake so a yi shi kuma titin zai fita filinka sai aka nemi izininka dan Allah ka sayar da wannan fili za a baka kuɗin sai ka ce kai ma kana son wannan fili gini za ka yi to in ka yi ginin kai kaɗai zai amfana amma in aka yi titin ba zai amfani kowa da kowa har da kai mai wannan filin ma an fahimci wannan ko to wannan shine wato kaɗan da kuma shugaba a ringa taimakonsa wajen tona asirin mutanen da suke masa zagon ƙasa an gane idan an samu wasu suna ma shugaba zagon ƙasa kuma ka san su ya zamanto wajibi a gare ka tona musu asiri. Domin idan ka kyale su, to kamar kana goyen bayan su akan su cutar da wannan shugaba. In kuma ka cutar da shugaban, mafi yawan cutar zai koma ga kanka ne kai talaka. An gane ko? Malamai sun yi bayanai mai yawa akan wannan matsala, bai san ƙarin bayani ya duba cikin littafin Mu'amalatul Hukam fi Daw'il Kitabi wa Sunna na ainihin Barjas. Zai samu ƙarin bayani akan wannan al'amari insha Allah. Sannan abinda na manta kuma shugaba duk kuskuren da yayi, in dai ba wai kafirci bane karara, baya halatta a matsayinka na Ahlus Sunna wato ka tilzira sauran al'umma zuwa gare shi. Kila shugaba yayi zalunci ko shugaba yayi danniya ko yayi babake da dukiya, sai ka tunzura talakawa akan su yi masa bore. To yin bore ga shugaba ya saba wa manhaji na Salafus Salih. Kada ka rudu da masu da'awan sunna, kaga wani yana da'awan sunna amma yana kira zuwa ga yin bore da shugaba. Kaga mutum yana yin wannan ɗayan biyu, in ma ya zamanto san rai da gangan ne kawai, ya san manhaji na salaf kan matsalan amma da gangan ya kauce, ko kuma ya zamanto tsakanin shi da Allah bai sani ba. To kaga wannan in dai tsakanin shi da Allah bai sani ba, Allah ta'ala ba zai kama shi ba. An gane? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sai idan an tsayan mai da hujja, an kusan mai da shubha. Saboda haka shugaba idan yana kuskure ayi masa nasiha. In an masa nasiha idan ya saurara ya gyara, alhamdulillah. To in bai gyara ba fa, an tura mai duk manya-manyan malaman ƙasa gabaki ɗaya sun same shi sun mai nasiha ya ƙi gyarawa, to me ya kamata a yi yanzu? A lokacin baya halatta a masa bore? To me ya kamata a yi? Annabi ya ce a cikin hadisin Muslim, man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir. Duk wanda ya ga wani abu game da shugabansa da yake kyama, to yayi hakuri. Haka Annabi ya ce, bai ce wanda ya ga wani abu ga shugabansa da yake kyama yayi zanga-zanga ko kuma ya dauki makami, dole sai shugaban ya sauka ko abin da ya kama da wannan. To ba a ce haka ba, sai Annabi ya ce falyasbir. An gane ko? Kuma hadisin Ubadah bin Samit yake nuna cewa shugaba duk zalincin da ya maka kai hakuri, illa an tarau kufran bawahan inda kun mina layi fihi burhan, sai dai idan kun ga kafirci baro-baro wanda kuna da hujja har ga Allah cewa shugaban nan yayi ridda, to a lokacin ne yake halatta ku dauki makami, a lokacin yake halatta ku cire wannan shugaba a canza wani. Amma shi ma ba kai tsaye ba, sai idan an samu malamai rasihuna fil ilm, malamai wanda suka goge a fage na ilimi, ko malamai wanda sun gajiya sun ga yau, ba wai ƴan bana bakwai ba, malamai an gajiya an ga yau, an yi gugurmaya sosai shekara da shekaru. To irin waɗannan malamai idan suka duba sama da ƙasa, suka ga cewa lallai lokaci yayi da za a cire wannan shugaba a sa wani, saboda kafircin shi ya bayyana ƙarara kamar rana, to a lokacin ne ya halatta a cire wannan shugaba. Amma idan malaman suka ce tabbas shugaban nan yayi ridda, amma cire shi fitina ne, zai iya haifar da zubar da jinin da dubban musulmi za su mutu ko ba za su cimma buri ba. To abin da yafi dacewa ga mutane a yi ta haƙuri, ana tuba zuwa ga Allah, ana istighfari, ana haidala, har Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen al'amarin. Domin Allah ne ya jarrabe mu da abin. Idan muka yi addu'a muka koma zuwa ga Allah, Allah subhanahu wata'ala zai kwaranye mana ne wannan abun. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ashe shugabanni, idan muka ga cewa sun yi ridda karara, amma kuma malamai suka ce mu dakata kada a cire su, mu saurari wayannan malaman. Malaman nan suna da experience fiye da kai, sun hango abubuwa da dama. An gane wannan ko? Dole ne idan shugaba ya yi ridda kafin a cire shi, sai in ya zamanto kuma muna da iko. An gane, abubuwa guda biyu ne: shugaban ya yi ridda, kuma riddar ƙarara, ba wai ridda wanda ana shakka a kansa ba. Sannan bayan riddar ƙarara kuma ya zama muna da iko. saboda an ce ash-shari'a mabaniya 'ala al-istida'a fala wajiba ma'al ajal wala muharram ma'al darura. Shari'a an gina ta ne kan iko, babu wajibi akan gazawa kuma babu haramci akan lalura. Idan muka fada cikin lalura, abinda yake haram sai koma halal a gare mu. Ina fatan gane wannan. Saboda haka idan malamai suka ce tabbas yayi ridda amma lokacin cire shi bai yi ba, a saurare su. In ba haka ba, sai a taɓo tsuriyar dodo, sai a yi irin na Siriya. Gashi nan shekara na 8 kenan ake yakin, amma suwa ke mutuwa? Musulmi ke mutuwa, talakawa ke mutuwa, shugaban yana nan kan mulki, kullun sai lugudan bom yake. Ina ba ta gane. Da a ce wa'annan kafin su ɗauki makami ko kuma kafin su ce za su cire wannan mutumin, da sun nemi shawaran malamai rasifon, da sun ba su shawaran da ya dace. Amma sai suka yi gaban kansu, sakamakon abin sai ya zamanto nadama. Maimakon a samu nasara kan Asad, sai ya zamanto shi ne ma yake samun nasara ɗin. Ina ba ta gane wannan. Allahu a'lam. To, yau za mu tashi a cikin aya ta 17. Inda Allah ta'ala ke cewa walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana halin nazirin, haƙiƙa mun sanya a cikin sammai, mun sanya burujan, mun sanya wato hanyoyi na ainihin wata da kuma rana. In an ce buruj shine manzila, manazil na ainihin rana da wata. Haƙiƙa mun sanya a cikin sama wato manziloli, wato hanyoyi na rana da wata. Wa zayyana halin nazirin, sai muka ƙawata ta ga masu kallo. To saboda haka wannan shine ma'anan buruj. Amma wasu malamai suka ce la, ma'anan buruj ba ana nufin manzila na rana da wata bane. Ma'anan buruj ana nufin taurari. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan, haƙiƙa mun sanya a cikin sammai, mun sanya taurari. Wa zayyana halin nazirin, sai muka ƙawata ainihin sama da taurarin ga masu kallo. Duk wani mai kallo in yana kallon sama ga taurari, saman nan zai ba shi sha'awa. An gane wannan ko? Sai kuma Allah ya ce mai wahafiznaha,
wahafiznaha min kulli shaytanir rajim.
Sannan sai muka tsare ainihin sammai daga, sai muka tsare sammai daga duk wani shaidan wanda yake jefaffe daga rahamin Allah. To kaga nan wajen, in muka dauki buruj a nan wajen cewa ana nufin taurari ne, to ya nuna kenan Allah ya sanya taurari su zamanto abin jifa ga shaidanu, shaidanu wanda suke koraru daga rahamin Allah. Sannan wasu malamai suka ce ma'anan buruj kamar Imamul Hasan al-Basri da Imamul Qatada, Allah ya masa rahama, yana cewa al-buruj an-nujum, yace buruj din nan shine taurari, yace summiyat bizalik lizuhuriha wartifaiha, an kira taurari da suna buruj saboda bayyananta da kuma daukakanta. Taurari ana kallon su a bayyane ga sunan, shi yasa aka kira su da suna buruj. Sai wasu ka ce la, ma'anan wannan buruj din al-kawakibul izam, manya-manyan taurari. Kenan fasaran ayan, haƙiƙa mun sanya a sammai, mun sanya manya-manyan taurari, muka ƙawata su ga masu kallo. Sannan Abu Salih daga cikin salaf yana cewa yani as-sab'a as-sayyara, wato taurari guda 7 masu tafiya. Wasu mutane suka ce buruj din nan ana nufin kusuran, an sanya manya-manyan gidaje fadudduka, wa buyutan da gidaje dakuna, fiha al-haras, wanda a cikin shi akwai security. Kenan idan muka dauki wannan fasara cewa wannan buruj din ana nufin manya-manyan gidaje fadudduka wanda a ciki akwai security, sai a ce haƙiƙa mun sanya a sammai, mun sanya fadudduka, manya-manyan gidaje, muka ƙawata shi ga masu kallo. Kaga masu wannan fasara sun dogara ne da gundarin nasin Al-Qur'ani, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kuka kasance mutuwa zai riske ku, walau kuntum fi burujin mushayyada. Me buruj a nan wajen? Taurari yake nufi? ana nufin me ana nufin rana da wata manzilin rana da wata me yake nufi ana nufin manyan manyan gidaje irin gidajen sama din nan an gane duk inda kuke mutuwa zai riske ku koda kun kasance a cikin manyan manyan gidaje ababan tsawaitawa shine abin da aka fassara a nan wajen to saboda haka sai wasu ka fassara abin da wasu manyan manyan gidaje wai khalaqaha Allahu fi sama Allah ya halicce ta a cikin sama amma wanne ne malamai suka rinjayar a cikin waɗannan fasarori malamai suka ce asalin dai shi kalmar buruj yana nufin bayyana ne idan an fassara shi da manziloli na rana da wata a bayyane yake in an fassara shi da taurari su ma a bayyane suke in an fassara shi da manya-manyan gidaje duk dai gashi nan ana nufin abin da yake ya bayyana kowa yana gani ina fatan gani to wasu malamai suna ganin za a iya daukan ayan ga duk wannan ma'ana amma dai abin da yafi inganci Allahu a'lam shi buruj anan wajen a fassara shi da taurari saboda ya dace da ayoyi da yawa na Al-Qur'ani daga ciki akwai inda Allah ke cewa walaqad zayyanna samaa'a dunya bi maswabiha waja'alnaha rujuman lishayatin haqiqa mun kawata ainihin saman duniya mun kawata shi da fitillu taurari kenan muka sanya suka zamanto rujuman lishayatin suka zamanto abin jifa ga shedanu sannan a wata sura a wata aya Allah na cewa inna zayyanna samaa'a dunya bi zinatil kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid haqiqa mun kawata saman duniya bi zinatil kawakib da ainihin kulliya na taurari wa hifzan da kuma tsaro min kulli shaytanin marid daga dukkan shedan wanda yake kangararre kaga wannan sai ƙara fassarawa da bai da taurari a wata aya Allah yake cewa wa zayyanna samaa'a dunya bi maswabiha wa hifza mun kawata samai na duniya da fitillu da kuma ainihin wato security masu tsaro shine taurari to kaga wannan shine fassarar da yafi inganci cewa haƙiƙa mun sanya a samai mun sanya taurari muka kawata su ga masu kallo sai Allah ya ce wa hafiznaha sai muka tsare su su samai din bin kulli shaydanin raji daga duk wani shaydan jefaffe daga rahaman Allah an gano wannan hai to anan wajen Imam al-Qurtubi yana cewa a Imam al-Kalbi ya rayi cewa lalle samai ga baki daya ba a tsare su daga shaydan ba har zuwa ga zamanin Annabi Isa wai zamanin sauran annabawa tun daga zamanin Annabi Nuh har zuwa zamanin Annabi Isa wato samai din nan ba a tsare su ba shedanu suna iya hawa sama su saurari wahayi su saurari duk wani sako wanda Allah ke tattaunawa da mala'iku a lokacin shedanu suna yi to a lokacin da Allah ta'ala ya aiko Annabi Isa alaihi salam sai Allah ya tsare samai uku amma sauran samman suna iya ci har zuwa ga lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne aka tsare samai gabaki daya aka hana shedanu su ringa saurare da me aka tsare su an tsare su da taurari masu kaman mizaji da ake cin zaga sun wuce da karfi da sun wuce suna haske to irin wayannan taurari kaman mizaji so da su ne Allah ya tsare samai idan shedanu suka zo suka hau sama suna so su saurari wahayi sai a jefe su da wayannan taurarin shine ma'ana waja'alna harujuman lishayatin mun sanya su abin jifa ga shedanu to Imam al-Qurtubi yake cewa a qala ibn Abbas na cewa wa karkanatu shayatin la yuhjabuna anis sama haqiqa ya kasance shedanu ba a kange su daga sama fakanu yadkhulunaha wa yulquna akbaraha sun kasance suna shiga can sammai su karbo labarukanta duk wani labarin da ake tattaunawa shedanu suna ji an gane ko in suka ji sai su je su dauko wannan labari su jefa wajen bokaye anan ne bokaye suke samun labarin abin da yake boye a lokacin nan idan suka jefa wa bokaye fa yaziduna alaiha tis'an sai su ƙara tara sun ji guda daya amma sai su yi ƙarya su ƙara ƙarya tara kai fa yatahaddasuna biha ahlul ard sai mutanen ƙasa su yi ta labari da wannan gaskiyar guda daya alkalima haqqun wa tis'u batil kalma guda dayan gaskiya ne amma tara nan gaba daya ƙarya ne to idan mutane suka ga ainihin wani abu daga cikin abin da bokayen suka faɗa sai su gaskata su sai ai bokan nan ya taɓa faɗin kaza kuma ya zama gaskiya to duk sauran ma sai a yarda da su to amma lokacin da aka haifi annabi Isa alaihi salam sai aka hana su daga sammai uku amma lokacin da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka hana su aka kange su daga sammai gabaki ɗaya aka ce fa ma minhum min ahadin yuridu siraqa sam illa rumiya bi shihab babu ɗaya daga cikin su wanda yake so ya saci wani ji face an jife shi da wannan yula wannan tauraro din an gane wannan shine nassi na ainihin imamul qurdubi Allah ya masa rahama to kenan karkashin wannan kenan yanzu Allah subhanahu wataala ya riga ya tsare sammai gabaki ɗaya shedanu ba za su iya sauraron wani abu na wahayi ba ko kile sai ce me
illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin
sai ce illa man istaraqa sam'a sai dai wanda ya saci ji an riga an sa wa ɗan security din amma kuma shedanu saboda kangarewar su suna dagewa da dadi ba dadi har sai sun sato wani abu daga cikin abubuwan da ake faɗa sai dai wanda ya saci wani abu na ji fa atba'ahu shihabun mubin sai ainihin taurari bayyanannu su bi shi indai mutum ya saci ji taurari bayyanannu za su bi shi an gane wannan ko to malaman nahawu sun tattauna akan wannan cewa shin wannan illa din istithna'i ne abin nan istithna'i ne munqadi ko istithna'i ne muttasil idan an ce istithna'i munqadi shine misali kamar a ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku gabaki ɗaya sun yi sujada dukansu sai ka ce illa iblisa sai dai iblis to yanzu iblis daga ina aka ciro shi shi ma iblis mala'ika ne to kaga ba a cikin mala'iku aka ciro shi ba ana kiran wannan istithna'i munqadi ja alqawm illa himaran mutanen sun zo gaba ɗaya sai dai jaki jaki na cikin su to irin wannan shine istithna'i munqadi kaga shi shedan Allah ya ce illa iblis kana min aljin fa fasaqa an amri rabbih shi iblis ya kasance daga cikin aljannu sai ya kauce daga umurnin ubangijinsa saboda haka anan sai Allah ya ce illa man istaraqa sam'a sai dai wanda ya saci ji fa atba'ahu shihabun mubin aka ce illa din nan istithna'i ne munqadi an gane ko saboda a can da ake magana wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim mun tsare sammai daga duk wani shaytan jefaffe kenan Allah ya sa security ta ko ina an tsare shaytan daga sauraron me daga sauraron wahayi illa man istaraqa sam'a ai lakin man istaraqa sam'a sai dai wanda ya saci jin wani abu wanda ba wahayi ba shine ma'ana idan mun dauke shi istithna'i muttasil zai zama wanda ya saci wani abu har da wahayi daga cikin su nan kuma muka dauke shi munqadi sai mu ce sai dai wanda ya saci wani abu wanda ba wahayi ba sai ainihin wani tauraro bayyananne wanda yake tare da wuta sai ya bi shi shine daidai da inda Allah ke cewa inna zayyana sama'a dunya bi zinatin al-kawakib wa hibzan min kulli shaytanin mari la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqzafuna min kulli janib Allah ke hakika mun kawata saman duniya da kayan kwalliya na taurari wa hibzan da kuma tsaro min kulli shaytanin mari daga dukkan shaydan kangararre shedan kangarere ba shi da iko ya zo ya saurari wahayi la ya sama'una ila al-mala'il a'la domin kada su zo su ringa sauraron jama'a madaukaka jama'an mala'iku in Allah yana saukar da wahayi gare su wai kuzafuna min kulli janib sai a ringa cifan su da taurari ta kowace bangare duhuran walahum azabun wasif an gane wannan ko kaga wannan ya nuna an riga an kange su daga sauraron wahayi wanda ake saukawa mala'iku me suke saurarawa abinda bai da alaka da wahayi an gane ko abinda bai da alaka da wahayi shi suke saurarawa to shine ma'ana shi a cikin su cewa a wata aya Allah ke maganan cewa an riga an kange su gaba daya wama tanazzalat bihi shayatin wama yanbaghi lahum wama yastati'un innahum anis-sam'i lama'zulun Allah ce shedanu ba su suka saukar da wahayi ba wama yanbaghi lahum baya kamata a gare su ko ba su da ikon saukar da wahayi innahum anis-sam'i lama'zulun lalle su dangane da sauraron wahayi an yi mai an nisantar da su ashe karkashin wannan da annabi ya bayyana tunda manzon Allah ya fara annabtansa aka kange aljannu daga sauraron wahayi idan Allah yana saukar da wahayi babu wani shedani da zai iya sauraron wahayi an gane ko amma shedanu za su iya sauraron wasu ƴan sakonni da Allah zai sauka wa Allah ya ce sati ka sati mai zuwa zai saukar da ruwa sai su dan sati wannan magana su je da gurin su gaya boka sai boka ya ce sati mai zuwa za a yi ruwa sai a ga an yi ruwa ai ta mamaki ba san cewa aljani ne ya sato ji ya zo ya fada ba an gane wannan ko saboda haka idan su wayannan shedanu suka saci wani abu na ji wanda ba wahayi ba to lalle su za su jefa wannan abun zuwa ga bokaye an ce suna jefa shi da sauri domin kada tauraron ya riske su an ce suna jefa shi da mafi sauri fiye da kiftawan ido suna karbowa za su wurga wa boka da sauri domin kada wannan tauraro ya zo ya buge su ya kange su daga sauraron wannan wahayi sannan daga baya sai wannan tauraro ya bi su ya kashe su ko wannan tauraro ya bi su ya rikitar da su gaba daya wanda ya faɗi wannan shine Al-Hasan da Ibn Abbas to an ce me yasa aka kira shi da suna Shihab maimakon a kira shi da suna Kaukab tauraro an ce an kira wayannan taurari da suna Shihab saboda suna haske hasken su yayi kama da na wuta shi yasa aka kira su da suna Shihab Abdullahi bin Abbas ya ce shedanu sun kasance wato kungiya kungiya suna satan ji to a cikin su sai wasu daga cikin su gudu sai wani kangararre daga cikin aljannun sai ya hau sama in ya hau sama yana so ya ji wahayi sai a jefe shi da taurari sai wannan tauraro ya samu goshinsa ko ya samu hancinsa ko abinda Allah ya so ya samu sai wannan aljani ya kone sai wannan aljani ya je wajen abokansa alhali yana ci da wuta sai ya ce musu wato na je na sato ji kaza da kaza ya faru don kusan kangare wanda yana ci da wuta yana bayani shi dai yana so lalle sai ya dauko wani abu na sako ya isar da shi an gane ko a cikin wannan kalma sai ya kara ƙarya guda tara a cikinsa to malaman tafsiri sun yi sabani shin wai idan an jefa wannan tauraro shin wannan tauraro yana kashe wayannan shedanin ne ko yana wahal da su ne Abdullahi bin Abbas ya ce wayannan taurari idan Allah ya sa aka jefa su wato suna jima ainihin wayannan aljannu ciwo suna kona aljannun amma ba sa kashewa an gane wannan ko shi kuma Al-Hasan da wasu malamai suka ce a'a in an jefa wannan tauraro duk aljannin da aka samu da wannan tauraro ya mutu kenan an gane ko mai son karin bayani ya duba cikin tafsirin Tabari da kuma Ad-Durr Mansur na Imam Suyuti da Al-Bahar Al-Muhit da sauran littafai na tafsiri to akan wannan magana dangane da kashe aljannun da tauraro kafin su jefa wannan labari zuwa ga aljannu idan mun dauka cewa wannan tauraro yana kashe su shin yana kashe su ne bayan sun jefa labarin ko kuma yana kashe su ne kafin su jefa labarin nan ma malamai sun yi gwajin fahimta. Wasu malamai suka ce wato ana kashe aljanin ne kafin su jefa wannan abin da suka sato na wannan ji zuwa ga bokaye. To in muka dauki wannan ra'ayi kenan, tunda aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ya fara, ainihin labarin sama baya kaiwa ga kowa sai annabawa. An gane wannan ko? Yanzu babu wani boka wanda yake samun labarin sama daga ainihin aljannu. Shi yasa ainihin wato masu wannan ra'ayi suka ce walizalika in kada atil kahana, saboda haka bokanci ya riga yake, babu sauran bokanci muka dauki wannan. Amma ra'ayi na biyu aka ce lallai za a kashe su idan aka jefa wannan tauraro, yana kashe su amma bayan wannan aljanin ya gama isar da sakon, sai ya gama gaya wa bokan sannan ya mutu. To saboda haka su din nan idan an kashe su ba za su ƙara dawowa ba, sai dai wasu aljanin kuma wanda ba su ba. To da wannan kenan har yanzu ainihin bokanci yana nan. An gane wannan ko? Har yanzu akwai bokanci, tunda har yanzu wato aljanin ba wai sun ƙare ba ne, kuma aljanin ba wai sun daina ba ne, suna yin ƙoƙarin su je su saurari wani abu wanda ba wahayi ba, amma kuma suna shan wahala sosai a cikin akan wannan al'amari. A shi yasa wani yake cewa wa anna kunna naqudu min hama qa'ida lisab, mu mun kasance da kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam muna zama a wani mazauni domin sauraron wahayi. Faman yasmi al'ana, amma duk wanda ya saurara a yanzu ya ji dilahu mai shihaba rafada, zai ji wani tauraro wanda yake mai taku. Tauraro yana nan yana takun shi, da zaran ya saurara tauraron zai zo ya fije shi. An gane wannan ko? Kaga da wannan kenan wato har yanzu akwai wannan bokanci din. An gane ko? Duk da shi Imamul Qurtubi Allah ya masa rahama shi ya rinjayar da ra'ayi na farko, cewa ra'ayi na farko shi yafi inganci, saboda shi ana shi fahimtar an riga an toshe kofa, babu wani hanyar sauraro akan shi. Amma inda haka ne da manzon Allah bai ce duk wanda ya je wajen boka kuma ya gaskata shi akan abin da ya faɗa, haƙiƙa ya kafircewa abin da aka saukar zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga da wannan sai muka san akwai bokanci, kuma akwai bokaye har yanzu da suke mu'amala da shedanu, kuma shedanin nan suna biya musu bukata daidai gwargwado. To shi ne sanakon malamai sun yi gwajin fahimta, shin kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan waɗannan shedanu suna satan ji, shin ana jifansu da taurari ko ba a jifansu? Abin da ya fi rinjaye shi ne kafin a aiko manzo ba a jifansu da taurarin, suna samun dama su je su saci ji ba tare da sun sha wahala ba. Amma a lokacin da manzon Allah ya riga ya bayyana, a lokacin da su ma suka yi bayani cewa wa anna kunna naqudu min hama qa'ida lisab, amma yanzu ba, faman yasmi al'ana yajid lahu shihaban rasada. Haka ashe kenan, gashi nan ya nuna kenan wato bayan an annan aiko annabi ne. Sau wannan shi ne na'am.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
يلا يا شيخ. والأرض مددناها وتكسى من شنف ذاتها wa alqaina fiha rawasi, sai muka jefa kafaffun duwatsu a cikin ta, wato duwatsu da suka zama to kaman turke ga ƙasa. Wa alqaina fiha rawasi, sai muka jefa ainihin duwatsu suka zama to kaman turke suka rike ƙasa, suka hana ƙasa mai ya ringa motsi. Wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun, sai muka tsirar a cikin ta kowane irin abu wanda ake aunawa, kowane irin abu wanda ake aunawa. An gane wannan? To wannan aya malaman tafsiri sun duba wannan aya da kyau, cewa ƙasa mun shimfida ta. Akwai masu ganin cewa wato ƙasa zagayayya ce, ko ba ka ba? Kasancewar ƙasa zagayayya ce ita ce ra'ayin da ta shahara yanzu a wajen malaman kimiyya. To amma wasu daga cikin malamai suka duba wannan lafazi wal arda madadnaha, ƙasa mun shimfida ta. Kaje tunda an ce an shimfida ta kamar yanda ake shimfida tabarma ko yanda ake shimfida darduma, su suka ce su ba su yadda ƙasa zagayayya ba ce. Daga cikin masu wannan fahimta akwai al-Imam al-Qurtubi, shi yana daga cikin wanda yana da fahimtar cewa ƙasa ba zagayayya ba ce. Shi bayan ya kawo wannan aya sai kawo wata aya kuma, wal arda farashnaha fani'mal mahidun, ƙasa mun shimfida ta madalla da masu shimfidawa. Sai Imam al-Qurtubi ke cewa wa huwa yaruddu ala man za'ama anna haka al-qura, yace a nan wajen Allah yana yin raddi ga wanda ya raya cewa ƙasa kaman ƙwallo ne. An gane wannan ko? Shi Imam al-Qurtubi wannan shi ne fahimtarsa. To ma ya gaskiyar maganar yake, shin ƙasa kaman ƙwallo ne ko kuma ƙasa kaman wannan darduman ne wanda ake shimfidawa? Malaman tafsiri sun tattauna a kan shi. Akwai malaman da suke ganin cewa kasancewa an ce wal arda ba'da zalika da ha-ha, wannan da ha-ha din baya nuna wai ƙasa lallai sai ya kasance kamar tabarma. Shimfida abu, ana iya shimfida abin da yake zagayayye. Ina fatan gane wannan. Ana iya shimfida tabarma zagayayye, ana ma shimfidawan. Ko? Ba lallai bane a ce wai duk abin da aka shimfida shi sai ya zamanto kaman ainihin murabba, sai ya zamanto kaman square, ba lallai bane shi. To malamai da dama sun rinjaye da cewa fa lallai wannan al'amari an yi bincike a kan shi, kuma bincike ya nuna lallai ƙasan nan ba zagayayye ne. An gane wannan ko? Kuma wannan aya bai yi karo da kasancewar ƙasa zagayayye ba, kawai Allah abin da ya faɗa ya shimfida ƙasa. Idan aka ce an shimfida abu sai ya nuna dole sai ya zama kokona? Ba dole bane misali. An gane wannan ko? To amma can inda aka ce wa al-aina fiha rawasiya, Imam al-Qurtubi a nan shi ma ya ƙara yin ta'aliki, muka jefa duwatsu a cikinta, sai Allah ya kira duwatsun rawasiya, wato kafafu. Kamar dutse ya zama turke, mai amfanin turke ga abu, yana riƙe abin ya hana shi girgiɗi ko motsi. Sai ce wannan raddi ne ga malaman geographers, malaman geography masu cewa ƙasa ke juyawa. Ke shi san gaskiya bai da ƙasa na juyawa ba, wanda wannan ilimin wannan zamani malaman wato masu bincike na kimiyya da fasaha sun yi iya ƙoƙarin su a iya binciken su, sun ce ƙasa na juyawa amma rana baya juyawa. Shi rana yana tsaye da kyam. Ina fatan gane wannan. To irin wannan magana an tambayi al-Allama Ibn Usaymin rahimahullah, shin wai ƙasa tana juyawa ne ko kuma rana ne ke juyawa? Shi ne Ibn Usaymin Allah ya masa rahama yace shi gaskiya iya abin da ya sani rana ne ke juyawa, ƙasa na tsaye kyam. Sai kawo ayan Al-Qur'ani, washamtu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim, rana yana gudana zuwa ga inda aka tabbatar masa. Rabbul mashriqaini wa rabbul da kuma ila magharibi shams, ila madlai shams. An ce rana yana faduwa kuma rana yana mai yana bullowa. To ka rana shine wanda yake zagayawa amma ƙasa yana nan ne kyam. An gane? Shine abinda zahirin nassin Al-Qur'ani ya nuni a gare shi. Amma su malaman kimiyya sun ce ranan nan fa baya motsi. Shi kuma Allah sai ya nuna mana ƙasa ne baya motsi. Idan kaga ƙasa yayi motsi to an samu girgizan ƙasa ne. Idza zuzzilat al-ardu zilzalaha. Amma in ba girgizan ƙasa bane, Allah ya sanya ma ƙasa duwatsu, amfanin wannan duwatsu ya rike ƙasa ya hana shi motsi. An fahimci wannan? To wannan shine abinda malamai na sunna suka rinjayar gaskiya. Babu wani dalili wanda ya nuna cewa wai ƙasa yana zagayawa, rana yana tsaye. Hadisai da dama sun nuna ma rana zai zo gobe kiyama ya faɗi gaban Allah ya sujjada. an gane ko? To malamai dai sun kawo dai hujjoji da yawa wanda ke nuna gaskiya rana yana gudu, rana yana motsawa, amma ƙasa babu wata aya da ta nuna ƙasa yana motsi, sai dai inda girgizar ƙasa. Allahu a'lam. Shi ne Allah ke cewa wa arqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun. Sai Allah ce sai muka jefa a cikin ta duwatsu kafafu, kuma muka tsirar a cikin ta, muka tsirar da kowane abu wanda ake aunawa. Menene ma'anar min kulli shay'in mawzun? Mun tsirar a donan ƙasa, mun tsirar da min kulli shay'in mawzun, kowane irin abin da ake aunawa. Wasu malamai suka ce kamar Abdullahi bin Abbas da Sa'id bin Jubair daga cikin salaf suka ce min kulli shay'in mawzun, ai min kulli shay'in muqaddar ma'lum, duk wani abu abin kaddarawa, abin da yake sananne. Ina fatan gane. Ai duk abin da aka auna za a san me? Za a san gwargwadon kiman shi, ko ba ka ba? Kaga wannan fasara yayi daidai misali. Wato min kulli shay'in mawzun, duk wani abin da yake an kaddara shi an san gwargwadon kiman shi. Sannan wasu malamai suka ce ai li'anna al-wazna yu'rafu bihi miqdaru shay, suka ce ai shi ma'auni ana sanin gwargwadon abu da shi. Imam al-Qatada yace min kulli shay'in mawzun din nan, ai mawzun ai yani maqsum, duk wani abu wanda ake rarrabawa. Mujahid yace ma'anar mawzun ma'adud, duk wani abu wanda ake kididdigewa a kirgar shi. An gane, ana cewa haza kalamun mawzun, ai kalamun manzum gairu muntasir, ai magana tsararre wanda ba zube bane shi. An gane wannan ko? To sai suka ce to akan wannan ai Allah yace mun tsirar a doron kasa, duk abinda ake aunawa, abinda ake aunawa da mudu ko abinda ake aunawa da skeli na ainihin gwalagwalai irin su zinari, su azurfa, su jauhari da kuma dabbobi da kuma ma'adinai, duka gaba ɗaya abubuwa ne wanda ake ainihin aunawa. Allah ta'ala ya ce wa anbatna hana batan hasana. An gane wannan ko? Saboda haka wasu malamai sun ɗauki abin ala zahiri suka ce min kulli shay'in mawzun, ai min az-zahabi wal fidda wan nuhas, mun tsirar da duk wani abu wanda yake abin aunawa na zinari da azurfa da ainihin irin su dalma, su tagulla da kuma sauran ainihin albarkatun ƙasa, har kwalli ma sun kawo, suka ce duk waɗannan gaba ɗaya ana auna su. An ruwaito wannan ma'ana, irin ma'anar wannan magana daga Hassan da Ibn Zayd, suna ganin mawzu'un shine abin da ake aunawa. An gane? To hikiman da yasa ake aunawa saboda a san hakikanin abu, duk abin da yake da ma'auni an huta. In za ka sayi nama aka sanya, aka sanya naman a skeli, ba za a cuce ka ba, ko? To amma irin aunawan da ake kace abin naman naira 500 kawai, sai mahauci kawai da juga ya kama yankawa. In ka zare na ido ya ƙara, ƙwarai da gaske, in ka ce haba 500 na bayan fasashi, to ba za a ƙara ma. In kai shiru shi kenan iya wannan abin zai baka. An fahimta ko? Amma inda aunawa ake yi kawai da zaran aula zai ce to wannan kilo kaza ne, kuma duk kilo kaza kuɗin shi kaza, shi kenan sai ka biya cikin kwanciyar hankali. An gane wannan ko? Saboda haka musulunci yana mutunta ma'auni, komai a ringa sanya skeli. Da son samu masu siyar da nama a ringa aunawa, masu siyar da hatsi a ringa sanya shi cikin ma'auni mai kyau, mudu mai kyau, wanda ba a lankwasa shi ba, ba a karkatar da shi ba, ba a yi kaza ba a kan shi, saboda ya zama to kowa, kowane abu an sanya shi akan ka'idan shi. Kun ga hatta addinin musulunci ana auna shi, ko? In har muna so mu gane musulunci, sai ina muke gane shi? Ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya ku wanda kuka yi imani, ku amsa kiran Allah da manzon Allah in sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum alkitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Allah yace hakika mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu, mun aiko mun saukar tare da su littafi da ma'aunin littafin don mutane su tsaya kan adalci don kada mutane su karkace an gane Allah ta daga wutar mizan wannan shine dalilin da yasa Allah ya aiko da littafi kuma ya kawo ma'aunin littafi shin menene ma'aunin alqur'ani yaya zamu yi mu fassara alqur'ani daidai ba kuskure idan muna so qur'ani mu fassara shi daidai ba kuskure sai mun sanya shi a cikin ma'auni wannan ma'auni shine wa in tudihu tahtadu idan kun yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam za ku samu shiriya an gane da zaran manzo Allah ya faɗi magana ko ya aikata wani aiki to wannan aiki akwai garanti a cikin sa wannan aiki akwai shiriya babban ma'aunin musulmi a wajen gane addini shine alkitabu wa sunna idan musulmi suka ajiye shi suka koma ra'ayin wani ra'ayin wani ra'ayin wani to lalle musulmai sun fada cikin halaka da zaran mutun yayi magana sai sace to kace malam wani ya ce to a dauki magana a sa a ma'auni mana ai muna da ma'auni saboda mu gani kilo nawa ne da zaran an dauki magana imamu wani an sa a ma'auni sai iska ya dauke shi ba nauyi a dauki magana shehi wani a sa a ma'auni iska ya dauke shi da zaran an dauki magana manzo fa sai ya tsaya daram ina fatan gane wannan to saboda haka komai a cikin musulunci musulunci ba a bar mu cikin duhu ba komai akwai ma'auni in har zai yiwu a ce abincin da muke ci akwai ma'aunin shi naman da muke ci akwai ma'auni kayan marmari akwai ma'auni hatta kayan kwalliya da alatu akwai ma'auni to yaya za a yi a ce addinin mu ba shi da ma'auni kowa ya faɗi abin da ya ga dama a ce wai ya hukuncin cin naman doki wannan ya ce haram wannan ya ce halal wannan ya ce wajibi wannan ya ce mustahabi wannan ya ce kowanne ka ɗauka ya yi ai sabanin malamai rahama ne misali shin wannan ya yi kama da addini ya yi kama da addini mai tsari misali bai kama da addini mai tsari ba addini mai tsari shine a samu ma'auni shin wannan haram ne ko halal sai mu duba yaya za mu yi mu gane shin za mu gane haram ne ko halal ta hanyar ra'ayin wani ya za mu yi mu gane sai sahabbai suka ba mu labari sun yanka doki a zamanin manzon Allah sun ci kuma manzon Allah bai musu inkari ba shin akwai ma'aunin da ya bi wannan to sai wani ya ce to shi dai a nashi ganin cin doki bai halarta ba sai mu ce kenan kafi fiyayyen halitta fa yana kallo aka yanka bawan Allah kuma sannan sahabban nan wanda suka fi kowa fahimtar addini ɗaliban shi na farko sun kai wannan abun to yanzu wani mutum ne zai zo yanzu har ya fahimci wani abu ya fi nasu ai malam wannan ya ce shi inda ra'ayin shi ne shi gaskiya ba zai halarta ba sai mu ce da ra'ayin shi ne tabbas inda ra'ayin shi amma mu abin da dai manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya gani aka yi ya tabbatar da shi shine addini a wajenmu wannan shine ma'auni in dai muka rike wannan ma'aunin to za mu tabbata akan sunna ba zai yiwu mu ringa ainihin kaga mutum ya rude ba ya rikice ce malamai suna ta kwalle da mutane yau a ce ma kaza shine daidai gobe a ce ma kaza da an ce mun sa hannu a kirji ne daidai yanzu ma an zuwa ce su ci hannu to yanzu ya zan yi da rayuwata ya rikice za ga wani lokaci to fice to dan zaman lafiya in ya je masallacin yan salafiya in ya je masallacin wa'ancan sai su ci hannu kawai shi dai gaskiya ya rikice bari ya zauna lafiya kawai na ba san gane to amma in ka samu ma'auni aka ce maka ga abinda manzon Allah ya faɗa manzon Allah har ya bar duniya ba a ruwaito wani sallah gare shi ba face ya sa hannu a kirji misali kaga ga hadisai sai kaga an ce malam wane ya ce to zai yi a ce ma fiyayyen halitta ya ce malam wane ya ce har ma ka iya haɗa su ai in dai har ka iya haɗawa ka tabbata mara kunya na fatan gane mawaki ne babba ma malamin addini bai ce ala kulli fannin faddala Allahu fannahu yace akan kowanne fanni Allah ya fifita fannin annabi mawaki ya faɗi wannan yace a id nazaran fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmad lam yusha wala huwa yunsha ka sake dubawa cikin halitta zaka san kamar annabi Muhammad ba a taba halitta irin shi ba sallallahu alaihi wasallam ko ba za a taba halitta irin shi ba to sai ka zo kana auna maganar shi da mutanen da suke iya dacewa suke iya kurakurai kamar misalin in ce in haɗa ka da kiyashi in ce wallahi ni wannan na burge ni ya fi kiyashi ƙarfi wallahi yana jarumi ne wallahi saboda yana makiya shi dukan biya shin wannan na rena ka ne ko kuma na girma ka shine wani mawaki ke cewa wai alam tara annas sayfa yanqusu qadaruhu idza qila innas sayfa amdamil al-afa shin baka gani ba cewa lalle takobi darajar shi na raguwa idan an ce takobi ya fusanda kai bi an rage mai daraja in kace wai da maganar manzon Allah da maganar maliku ko maganar shafi'i ko maganar ahmad wanne zan dauka ka rage ma annabi daraja ibnu taymiya na cewa idan an kawo maganar annabi duk wani mutum miskini ne a gaban maganar annabi maganar manzon Allah ba a sauraron maganar kowa kuma gaba daya to amma abin takeici kana kawo hadisi kaga wani na so ya kitta ma maganar wani mutum wanda in kace ba za ka yadda da maganar mutum ba abin da za a ma in kace maganar malam wani ba zan yadda da shi ba a ka'idar musulunci kai ba kafiri bane kai ba fasiki bane dan Allah bai wajabta ma ra'ayin malam wani ko malam wani ba Allah abin da yace ma atiullah wa atiur rasul yace ma yace ma ka bar ra'ayin malam wani ko malam wani ko ra'ayin malam wani mun sani amma a yanzu ba sai ga mutane suna so su fifita maganar wani akan maganar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na ina ba san gani Allah shi kiyaye to an nuna mana lokaci zamu tsaya a nan wajen zamu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah to wani ya na'am inna me sai ka ce mai faliya zarun da zina ya kwali kuna an amurki an su zibahun fitina ai ko da zai sujada ba to ana jin tsoro kada fitina ya same shi duk mutumin da yana wasa da maganar manzon Allah ko sunnar manzon Allah to ana jiye mai tsoron fitina eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.